فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم رمضان، ليلة رمضان، هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم لجمك زوا مدينة شكرا زبو لتاريخه لثلاثين دهور من حكو أولنا من الله أتكمنا مكرا تات جامعة ومن كرنت القرآن من جمع تكما نظري أتكنسا النبي صلى الله عليه وسلم يا تكفتر من الاتشواء مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصلت أن يقول الله سبحانه أداشي لكتين داوكنا الله تبارك وتعالى شيني مسلاتي سنة كرن تلسات الله سنة جرس تتكاني فأتي رحم الله إلا نزلت عليهم السكينة فأتي نسوى شاسو بأسنس لك الله تبارك وتعالى وغشيكم الرحمة سنة رحم الله تبارك وتعالى سنبت بيته وحفتكم الملائكة ملائكوكم السكي ويسو وذكرهم الله في من عنده الله تبارك وتعالى كما يأنبشيت السكين متانين مسمى أبرينك فأكوانا زمان دمت السكي يأي كما دعون دمان زمان الله صلى الله عليه وسلم يسيك أن جاءت كمانا حديث أبونا مجي بقاتوا أزوا دم زمان ساموا إن أبوه أشين إخلاصي الله أزو ساموا لإخلاصي جداتي إن شاء الله تعالى zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin kowane wata na Ramadan. Idan yazo al'ummar musulmai sukan haɗu a masallatai da gurare domin karanta littafin Allah su yi nazarinsa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye, idan wata Ramadan ya zo mala'ika Jibril yana saukowa gare shi a zauna a masallaci a yi muraja'a abin da ya sauka na Alƙur'ani. شين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يقول في رمضان حين يلقاه جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم يأكد أن سيأتي قوة جوتا أسكي مجان أما ما تيوه أن جوتا ستنا كاروا أسكي مجا رمضان لوكة من ملائكة جبريل يجي حدوالش يلا حدوالش هنا جنية بجلو مسجع القرآن يجلما wannan yake nuna cewa mu ma idan muka samu dama a watan Ramadan mu zamanci muna haɗuwa don karanta Alƙur'ani da yawaita karanta shi da kuma muraja'a da nazari cikin fahimtar ma'anonin ayoyinsa. Allah madaukakin sarki ya tabbata gare shi shahru ramadan alladhi unzila bihi alqur'an, cewa wata Ramadan shine wanda aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa. To Al-Qur'ani ne girwa sharu Ramadan sharu Al-Qur'an. Wata Ramadan wata ne na Al-Qur'ani. Ana so mutane su kara yawan karatun Al-Qur'ani a cikin wannan wata mai albarka. Kuma yana da muhimmanci su san ma'anan ayoyin Al-Qur'ani. Allah subhanahu wata'ala ya kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka mai albarka. Mun saukar da shi gare ka ne kuma don mutane musulmai su tadabburi cikin ayoyinsa, ma'ana su lura, su kula, su dau izina, su dau aya, su dau darasi daga cikin ayoyin Al-Qur'ani. Sannan wa liyatadhakkara ulul albab, saboda kuma ma'abuta hankali da basira mai zurfin basira su zamanto sun wa'azantu daga abin da ayoyin suke faɗa. Wannan ke nuna mana cewa Al-Qur'ani mai girma ya dace a ce an karanta shi, an yi nazarinsa a cikin wannan wata mai albarka, musamman a irin waɗannan kwanaki. Don haka za a ga dare da rana, safe da yamma, idan wannan wata ya shigo, in al'ummar musulmai suna himmatuwa cikin karanta Al-Qur'ani mai girma da neman fahimtarsa. Idan al'umma suka dage a kan haka, kuma hatta bayan Ramadan suka jure a kan haka, insha Allahu ta'ala za su samu alheri mai yawa. Wata Ramadan wata ne wadda Allah madaukakin sarki ya cika shi da garabasa da yawan abubuwa na lada da kuma yawan bawa bayi salada. Don haka bawa Ramadan ya zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa sukkidat ash-shayatin. Idan wata ramadan ya shigo, ana bude kofofin aljanna, sannan ana rufe kofofin wuta, sannan ana daure shaytanu, wato masu sa mutane su fada cikin halaka. Wannan yake nuna ma'ana wata ramadan da ya shigo, kogogin aljanna a rute suke. Da zarar mutum ya yi aikin alkhairi ko da kaɗan ne, akan ninninka masa lada. Sannan ayyukan alkhairi suna ƙara yawaita da faɗi, yadda mutum ya san cewa ya ini yana azumi, ya kusaci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan ayyuka daban-daban na alkhairi suna nan da yawa a cikin wannan wata ne, wanda sukan kai mutum zuwa ga aljanna lokaci guda. Wannan ya sanya cewa gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam futihat abwabul janna. Sannan ayyukan asya da ayyukan alfasha da ayyukan da ba daidai ba su kuma sukan yi karanci. Kasancewar mutane suna azumi, sun shagalta da azumi da karatun Al-Qur'ani da yin ayyukan alkhairi, wanda hakan ya sa sun manta ma ayyukan da ba na alkhairi ba, suna kuma nisantuwa daga ayyukan da ba na alkhairi ba. Wannan ya sa suna nisantuwa daga wutar jahannama kenan. Sannan ayyukan shaytanu an sarfe su, ya zamanto da yawa daga cikin abubuwan da suke kawo mutum ya fada cikin halaka saboda yaudara na shaytan da shaytanu, su ma sun yi karanci a cikin wannan wata mai albarka. Domin da zarar ka warwaya nan sai ka ga wani yana karatun Al-Qur'ani, wani yana hutawa saboda jiya ya jima yana ibada, ko kuma cikin dare ya raya dare ɗin da ibada, to wannan za su ba kai ma sai ka zabura. Wani kuma za ka gan shi yana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, saboda yana so ya tsira da azuminsa. Domin in mutum ya ini yana azumi amma ba abin da yake yi, sai gulmace da annabimanci da abin da bai dace ba, to zai zamanto ba shi da ladan azumi ne. Rubba sa'imin laysa lahu min siyamin illa al-ju'a, da yawa daga cikin masu azumi ba su da ladan azumi ɗin, sai yunwa kawai suka sha wacce ba su da amfani. Wanda yake da ladan azumi shi ne wanda ya bibiye da azumi ɗin wajen ayyukan alkhairi. Don haka karatun Al-Qur'ani, ambaton Allah, salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da yin ayyuka na alkhairi daban-daban waɗanda za su taimaka wajen mutum ya tara ayyuka masu yawa, kuma waɗannan ayyuka masu yawa ɗin za su ba shi lada mai yawa. Allah madaukakin sarki yana ƴanta bayinsa cikin wannan wata ɗin sama da kowane irin lokaci. Dawa wannan wata din yana buƙatar al'ummar musulmai su fuskance shi da ayyukan alkhairi dare da rana. Gurgurdan yayin da zasu yi. Duk abin da kafin za ka iya yi sai kokarin aikatawa a cikin wannan wata mai albarka. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. Kuma ba mafi muhimmancin abu shi ne a yi niyya, kyakkyawar niyya. Duk abin da za ka aikata ya zamanto akwai niyya ta alkhairi a ciki. Sannan nufin ka shi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Kar kai wani aiki don wani ya yaba ka, ko don wani ya ji daɗi, ko don wani ya ji haushi. Duk aikin da za ka yi ka yi shi don neman lada a gurinsa Allah tabaraka wa ta'ala. Ibtigha'a mardatillah, don neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala suke yin wannan aiki. Idan za ka sa kafe na karatun Alkur'ani, ka sa shi don ka saurara ka samu jin daɗi. Idan za ka yi wani aiki, ka yi aikin don ka yi samu yardar Allah cikin aiki. Dawa duk abin da za ka yi don ka ɓata wani rai, to kar ka yi shi da gangan. Amma in ka yi wani su kuskure sai ka fahimci cewa ran wani ya ɓaci, to kana iya ba shi haƙuri a kan abin da ka aikata bisa kuskure. Dawa wannan shi ne abin da ya dace mu dage da shi a cikin wannan wata mai albarka, a cikin wannan lokuta masu alkhairi. Mala'ika Jibril ya yi addu'a mai zafi a kan wata Ramadan ya shigo, amma har ya fita bai samu ƴantawa ko gafarar Allah tabaraka wa ta'ala ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin akan haka. To don haka lalle ya dace mu zamanto mun yi aiki na alkhairi, sannan kuma da kyakkyawar niyya Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Idan ban manta ba, muna cikin suratul nisa ne, ayar da muka tsaya aya ta 105 ne, ina ga shine inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq. Wani ayar ita ce muka tsaya a shekarar da ta gabata insha Allah ta'ala. Za ka inan za mu tashi insha Allah ta'ala a wannan shekara da ke Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo rayuwarmu. Za ka wajibi ne mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo rayuwarmu wannan wata, wannan rana mai albarka. Waɗansu a yau suka rasu, yau ɗin nan ko yau mun samu labari rasuwar wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwar ta mace. Mata Allah madauki sarki ya karfi rayuwarta a daidai wannan gari ɗin ya waye, ma'ana a yau aka yi janazanta. Kaga wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ba za ta ce da Ramadan da bana ba. Mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu zuwa yanzu, ba mu san sauran kwanakin ba. Saboda haka kullum mutum ya san cewa shi a kan hanya yake, wacce ta rasu Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata. Waɗanda suka rasu gaba ɗaya ma waɗanda ba mu ji labarin su ba, musulmai masu aiki na ƙwarai, Allah ya gafarta musu. Allah ya sa mu kuma in kamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna ilayka الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا ينظر من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم ما يكون فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
هنا أيوين جبادين لوكتي إيه سكتوكا ومسلم سلطاني أكن dalilin tokan wa'innan ayoyi fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Wannan ayoyi sun sauka har zuwa wannan ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Wannan ayoyi sun sauka wasu malamai sun faɗi sababin nuzulin guda biyu amma duka abu ne wanda ya kunshi abu guda. Da farko malamai suka ce wannan aya ta wa'innan ayoyi sun sauka ne a lokacin da wasu kabila banu abuna Ubayr lokacin da wa'innan kabila suka zo ɗayansu ya yi sata amma ya yi sata ne wasu malamai suka ce saboda yunwa saboda wannan kabila suna cikin yunwa sai ɗayansu ya yi sata amma da ya yi sata ɗin sai ya sace da abinci buhu ne kunshe da abinci sannan kuma da wasu kayayyaki daban wanda sun kunshi hada makami na takobi a jiki don haka da ya ɗauka ya tafi sai ya daidai wa ɗan uwansa cewa ya sato abinci sun dafa da daddare sai suka ce yanzu abin da za a yi su je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ba ɗan uwansu ne ya yi sata ba domin lokacin da ne abin ya fara nema shine Rifa'ata radiyallahu ta'ala anha abunan babban Qatada radiyallahu ta'ala anhu ya fara neman abincinsa da abun da yake kunshe da shi wancan mutumin da ya ji labari don kar a gane shi sai ya kai gidan wani bawan Allah sai ya jefa shi katanga sannan sai ya je gurin waɗannan ƴan uwansa sai ya ce musu ya sace kaya amma ya ce ya koye a yi wani gida ya jefa a wani gida saboda in an zo sai a zargi wancan mai gidan shi ne ya saka yanzu ya zafi ya suka ce tun da ku haka ne in an ce lallai an kama ka da sata to gaba ɗaya mu ji kunya saboda gidanmu ya ba sunan gidanmu ya ɓaci don wai kar sunan gidansu ya rushe saboda ɗan uwansu ya yi sata sai suka tashi cikin dare ɗin da ya gaya musu bayan sun je su ya je ya jefa kayan a gidan wani don a zargi wancan taimakon shi sassafe bayan sun gama wancan fitin da daddare sassafe suka tashi sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa su ce ya rasulullah abin da ake ciki shine an zo ana zargin dan uwanmu da sata don haka muna so a bincika gaskiyar lamari mu ba mu yarda a zuwa mana da mutunci ba an kuma kowa ya san cewa mu gida ne gidan musulmai tunda gidan musulmai ne an ka cewa ba za mu yi sata ba haka bai dace ba a ce an zarge mu amma sai muka zo mu gaya maka don ka tashi a cikin jama'a ka bayyana wa mutane cewa kai ka san mu musulmai ne kuma dan uwanmu ba zai sata ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga jin haka sai subhanallah ka san mutun shi zuciyarsa a wanke take to duk wanda ya zo gun sa ya kashe shi da zafin baki sai dauka cewa zuciyar wancan mai magana shi ma irin wannan za ka sai dauka bayanin shi da suke kawai gaskiya ne har zuciya za ka sai ka shi cikin jama'a an shi da sallan asuba sai ce wani fa ba karawo gani kuma bai yi sata ba bai dace ba ku rinka zargin su da sata wa'innan mutane ne gidan musulmai kar ku zarge su da sata sai aka zuwa ka samu kayan a gidan wancan mutumin wanda aka jefa masa ta katangar gidansa shi ko da aka gani sai aka ce ashe wani ne ya yi sata shi kuma labi sunansa radiyallahu ta'ala ne sai ya dauko takobi ya ce in wani ya kare cewa na yi sata wallahi sai na kare kan to da aka ce shi ka san da mutum ya fusata yana da zuciya ƙarshen ta in an zo gaban hukuma ba zai iya bayani da ya nemi to da zuciya dai har suka yi ta wato sai aka tawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suna cewa wancan mutumin shi ya sata to da sun ji alama don sun ga da daddare an hura wuta a gidan su wancan mutumin da aka hura wuta su ga gwamnati sai suka ce kawai abincin da ya sato ne ake dafawa da daddare wato suke zargin wancan zuriya ne wannan kuma shi kuma wancan zuriya su suke zargin sa kuma sannan ga kaya an samu a gidansa sai aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a yi bayani da aka zo yin bayani wurin canza masu iya zakin baki kuma sannan sun yi munafiki sannan kuma a nije suka zo wannan kuma ya zo da zuciya saboda an ɗora masa sata shi kuma ya san cewa bai sata ba kuma ga kaya nan an jefa a gidansa to aka sai zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciya ta kirnike shi sai ya kasa yin bayani wancan kuma suna cikin nutsuwa sai suka yi bayani saboda iya munafiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da cewa wa'incan mutane ba su yi sata ba saboda ga bayani kuma cewa su musulmai wannan ma musulmi ne amma kuma ya kasa bayani saboda haka sai aka rasa yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi hukunci da cewa wa'incan mutane ba su yi sata ba amma yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah sun koye wa mutane gaskiyar lamari amma Allah ya san gaskiyar lamari din cewa ga wa'inda suka yi sata wancan mutumin kuma Allah ya san bai sata ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibe ba zai iya ganewa ba saboda ka iya bayanin wa'innan sai ya sa suka fi nasara a wannan shari'a din rashin iya bayani ne gaskiya sai zama to shi ne marar gaskiya don kawai bai iya bayani ba kuma zuciya ce ta har zuka da shi ya kasa yin bayani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da cewa wa'innan mutanen ba za su yi sata ba ya yi hukunci da cewa wancan mutumin an samu kaya a gidansa shi ya yi sata kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ne shi wancan ga kaya a hannun sa ko kai ne ma zaka iya cewa lalle shi da an kama kaya a hannun mutum sai ina ya kama don ka za a iya dora sata a kansa wa'innan mutanen kuma sun yi bayani sun nake kansu shi kuma ya kasa bayani wanda kasa shi sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ana bashar ku sani cewa ni mutum ne kamar ku za a iya yin kusuma a zo gaba na sai wanda yake bayi da gaskiya a same shi ya iya bayani in yayi bayani sai ya gamsar da wanda shi kuma yana da gaskiya shi ko bai iya bayani ba to idan yayi bayani ban gamsu ba wata kila sai in dau hukunci babu wancan gaskiya alhali ba shine da gaskiya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ina shaidar da duk wanda ya sani ba shi da gaskiya na mai da hukunci gare shi, ma'ana yake nasaran kusuma, to ya dauki yankin wutar jahannama ya ci wa cikinta, amma ni ranar tashin alkiyama ba ni da rai, domin na shaidar da Allah ku zo ku koya mun gaskiya akan kusuma da kuke. Amma duk wanda ya yaudare ni da bayaninsa har na yi hukunci ya zama daidai da abin da yake so, sannan ya mallaki wani abin da ba nasa ba, to ranar tashin alkiyama zai sau nauyin kuma sannan sakamakonsa wutar jahannama. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani na gaskiya a tsakanin al'umma. Zaka wanda duk ya ga rashin gaskiya ya zo zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam bari'un, ya bar ranta daga abin da wannan ya faɗa. Zaka da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan bayani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci ya ba su gaskiya, shi ko mai gaskiya ba a ba shi gaskiya ba, sai Allah ya tuka da wannan ayoyi. Allah ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq, ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ka sani lallai mu inji Allah tabaraka wa ta'ala, anzalna ilayka alkitaba, mun saukar maka da littafi ne shine wannan alqur'ani, bil haqq, mun saukar da shi zuwa gare ka da gaskiya, babu hukunci a cikin sa, babu ƙarya a cikin sa, kuma babu sarai a cikin sa, kuma babu almundahala a cikin sa. Sannan wannan littafin baya goyon bayan hadisi, baya goyon bayan munafiki. Don ka anzalna ilayka alkitaba bil haqq, mun saukar da shi gare ka ne da gaskiya, da kuma bainan nas, don ka yi hukunci tsakanin mutane, bima araka Allah, da abun da Allah ya nuna maka na gaskiya. Malamai suka ce da wannan fadin Allah madaukakin sarki, bima araka Allah, yake nuna cewa ya halatta za a iya yin istinbati, a yi qiyasi, a yi hukunci da abun da yake shine na gaskiya. Ma'ana idan aka zo akwai wani abu da malamai suke ce masa a usulul fiqh at-tahrir, alqali yana da dama in yana shari'a da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan wani abu ya zo wanda ba shi da nassi na alqur'ani ko sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam, to zai iya yin hukunci da abin da Allah ya nuna masa na basira da yake da shi, da kibra da yake da ita, ma'ana isiriyan, amma bisa dogaro da ayoyin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ma'anar da tahkuma bainan nas bima araka Allah. Shi yasa Rasul sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'adh bin Yaman, Mu'adh bin Jabal zuwa kasar Yaman, yace masa bima tahkum, da me za ka yi musu hukunci, yace bi kitabillah, zan yi hukunci tsakanin su ne da littafin Allah. Yace fa illam tajid, in baka samu aya zahira a littafin Allah ba, sai ce fa bi sunnati rasulillah, zan yi hukunci tsakanin su da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fa illam tajid, in baka samu sunna ba, sai ce ajtahidu ra'ayi, zan yi ijtihadi ra'ayina. Fa daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadarahu wa qala alhamdulillahi alladhi وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. يتي غوريا دا تفتا ga Allah wanda ya dace da manzon manzon Allah zuwa ga abun da manzon Allah ya yi da shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yake nuna za a yi ijtihadin ra'ayi a lokacin da ba a samu nassi na alqur'ani ko nassi na hadisi ba, amma in za a yi ijtihadin amma idan za a yi ijtihadi, to dole ne ya zamanto an dogara da ayoyi ko sun abu nan ko abin da ya tabbata a hadisai ingantattu, domin qiyasi ko ijtihadi ko kuma qiyasi bai yiwuwa sai an samu abin da ya dace illa tsakanin al-asl wal far',
shi sama a tarihin kiyasi na cewa mahuwar kiyas al-kiyas shi ne ilhaqul hukm al-asli bil far'i li'illatin jami'atin bainahuma ma'ana shi ne ka riskar da hukuncin asali wato al-asl zuwa ga wani abu wanda ya faru saboda samun wata illa da ta hada su guda biyu ma'ana illa guda ɗaya ta hada abubuwan guda biyu wannan sabon abu ne babu nasi na alqur'ani ko sunna a kansa wancan kuma tsohon abu ne akwai nasi na alqur'ani da sunna a kansa to idan kana so ka samo wa sabon abu hukunci to sai ka ɗauko hukuncin tsohon abun da ya faru in dai akwai wata illa da ta hada tsakaninsu misali guda da za a bayar shi ne shan misali tradition tradition da ake ta a yanzu duk alqur'ani ba inda Allah ya ambaci tradition yace haramun kuma duk sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda Allah ya ambaci wannan ko kuma chochodi da wani magani da ake sha don mura sai wasu su yi amfani da shi ta shan sa mai yawa sama da yadda ya kamata a sha don magani don haka sai gugar da su kaga babu wannan a cikin alqur'ani amma abu da cikin alqur'ani shine innamal khamru wal maisir والانصاب والازلاق ليس من عمل الشيطان الله يا حرم تكيا ده تاتا تو sai muka ce bari mu yi hukuncin totalin in an shaye yawa don abugar to bari mu dau hukuncin giya mu tsora mata saboda mai ko shi saboda yana bugarwa illa da tafa aka haram da giya shine bugarwa da maye da tafiyar da hankali sai aka samu wannan illar akwai ta a cikin totalin in an shaye da yawa ko kuma shirin in an shaye da yawa to da aka ilhaq hukm al-asli bil far'i li ittifaq jami'ah bainahuma sai ayi hukunci da hukuncin shan solution ko kuma tsotsin da yawa shine kawai haramci saboda samun illar da take cikin giya ya haramta giya a kanta Allah tabaraka wataala ya haramta giya ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta giya shine an same shi a cikin wannan abin da ake shan sa yanzu doka shi ma hukuncin sa kawai haramun ne kai sai kawai ayat tana magana da shi ne amma ba ki kira shi ba amma ta kira dan uwansa me yasa muka gani cewa giyar yar uwan wannan abubuwan ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram don kuma Allah tabaraka wataala ya ce innamal khamru wal maisir wal ansabu duka wannan rijisun min amali shaytan to wannan shine yadda ake yin qiyas to in za a yi qiyas ana yin qiyas ne in an samu illa da ta hada tsakanin hukuncin al-asl da al-far' sannan an dogara da ayoyi ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake samu hukuncin na baya to Allah tabaraka wataala yake li tahkuma bainan nas bima araka Allah wannan yake nuna ijtihadi ya halalta a gurin wanda ya cancanta yi ijtihadi ba gurin kowa ba ba kowa mutum ne kawai zai ijtihadi ba sai wanda ya cancanta yi ijtihadi akwai shuru na mujtahidi wanda zai zama mujtahidi dole ne ya zama masani ga littafin Allah tabaraka wataala masani ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masani ga littafin Allah shine wanda ya san al-mutlaq wal muqayyad wanda ya san al-muhkam wal mutashabih wanda ya san al-aam wal khas sannan ya san al-mujmal wal mubayyan sannan ya san al-nasikh wal mansukh sannan ya san asbabun nuzul wa nabi zama dole ba amma yana daga cikin nahi ko wanda malaman suke riskar da shi cikin abin da ya zama to ya san su wajibi a cikin littafin Allah da zaran ya kalli aya ya san cewa fiha umumun wa khususun in ya kalli aya ya san cewa fiha itlaqun wa taqyidun in ya kalli aya ya san cewa fiha ijmalun wa ifsadun wa tafsilun ko kuma ijmalun wa bayanun in ba wanda kan wannan ba ko in ya kalli ayoyi ya san cewa fiha wannan aya ko kama ce ko kuma aya ce mutashabiha to in ba wanda kan wannan ba bai kake yi ijtihadi ba kallan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan sannan in akwai khususin abunan munfasil ne ko muttasil in akwai ta ayyibi munfasil ne ko muttasil sannan ya akwai nasb ne wanda yake nau'i na farko ko kuma nasb ne wanda yake nau'i na biyu ko nasb ne wanda yake nau'i na uku duk da cewa nau'i na uku na nasb shi kadai ne kawai a cikin alqur'ani wannan malamai sun gama bayani a kan in a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ta ma a cikin akwai itlaqi akwai ta ayyibi sannan shin menene maganar isnadin sunnar da yake so yayi magana a kanta sannan tana da matsala ne a bangaren isnadi amma matanin sai yana da inganci ko ko matanin sai yana da matsala amma isnadin sai yana da inganci ko kuma matanin akwai ana iya hukunci da ma'anarsa ko kuma akwai rauni a cikin matanin ko kuma akwai kokwanto zuwa ga dindinar sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san waɗannan abubuwan aka ce a lugha yana da zurfi a cikin lugha ba tare da sai ko ya yi bayani na grammar na larabci da sauransu ba amma dai ya yi zurfi cikin lugha don ka ya san juyawan kalmomin larabci musamman kalmomin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya san abubuwa da yawa da ijma'in malamai to wannan shi ne wanda zai yi cikin hali to shi ne wanda aka ce masa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li tahkuma bainan nas bima araka Allah maga dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu irin wa'incan kwalitin da aka faɗa ko kuma masu irin wa'incan sifofi da aka bayyana da ma wasu sifofi da ba a bayyana su ba wannan shi ne mustahil wanda zai yi hukunci bima araka Allah ba kowa bane kawai zai zauna ya ce hukuncin kaza kaza ne abu kaza ba kaza ne babu dama mutum ya yi haka in yayi haka zai anka a gaban Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar wanda duk ya faɗi abin da yaga dama kawai cikin alqur'ani saboda an ce shi ma masani ne to wannan falyatabawwa maqadahu minan nar ya tanadi wuri da yake so ya zauna wani dungo yake so ya zauna kawai domin shi dan mutane ya tanadi wuri kawai da yake so ya zauna a cikin mutane domin tabbas shi dan mutane an masa alƙawari da wuta kafin ya mutu Allah ya kiyaye alakin wala takunil kha'imin khasima wala takunil kha'imin khasima ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kasance ne ba da kariya ga mahakinta sune wadancan mutanen sun yi hakin dan uwan su yayi sata sai yayi hakin sai dai jefa kayan satan a gidan wani sai suka zo suka dallake ka da zakin baki to kar su je su rufe ka su sa ka a cikin wata hanya don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa wala takun bil kha'imin khasima da wannan yake nuna masu yin sana'ar lauyanci musulmai ana kiran su lura da wannan aya wani za ka samu wai shi ya karanta law sannan ya ci dl don haka an yi kwalin ɗinsa duba ma'ana ya zama lauya yana da dl to shi tunda lauya ne sunansa zai iya zuwa sai wani ya je ya aikata ta'asa sai kira shi sai zo mu mun san yadda za a yi wasu sun san yadda za a yi to za ka je kamo wancan wannan shi ne wanda yake sake layi sai ya sake layi ya yi subsection kaza subsection kaza subsection kaza yau subsection kaza subsection kaza wannan sake layi yau sake layi tashi na kaza sake layi na kaza to ya sake layi an yi aikata ta'aza an aikata ta'aza sannan yace zai iya karewa ya an yi tuffar nan da aka yi ce zai iya karewa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake masa bayani ana Allah ne da kansa yake tarbiyyantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake masa fada wala takun bil kha'imin khasima babu yadda za a yi aje ai hayaniya ai hauka ai ta'azzanci sannan ko ai sada sannan ka ce kai lauya ne bai ka bada kariya ga wanda yake aikata ta'azzanci ko ga wanda yake aikata sada yayi sada yayi korafi ko kuma ya zo ya haɗin su ya handa mai dukiyar wa'insu ko wani fili ba nasa ba ya zo ya ce nasa ne kai kuma kace za ka tsaya mata a matsayinka na lauya to da ka karanta sake layi to da ka sake layi alqur'ani to wannan farna ce to da ka bai dace da mutum a matsayinsa na lauya ya zama tsela kare kariya amma in a matsayinsa na lauya sai ga wani dan yana da gaskiya yana da sanin yana da haƙƙinsa sai zama to in ya tsaya a gaban kotu da ya tsaya kamar jama'a baya iya magana sai cikin sai daurawa ba zai iya yin komai ba to a matsayin mutum na lauya sai ce a bari in zo in yi bayani a madadin ka amma ga ya mun gaskiyar lamari lokacin da ya ma bayani ka gane cewa lallai shi ne da gaskiya amma za a cuce shi a danne masa haƙƙinsa to wannan idan ka zo ka yi ƙoƙari ka kwato masa haƙƙinsa wannan ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kar mutane ya halatta mutum ya wakilci wani wanda ba zai iya bayani ba alhali yana da haƙƙi to zai iya gaya wa wanda yake da iya bayani ya saba da bayani a gaban jama'a to shi zai zo ya yi bayani a gaban kotu ko a gaban hukuma wannan ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan wakilci duka malamai sun yi ijma'i akan haka akwai wakilci wanda ba zai iya bayani ba wani ya zo ya bayani a madadinsa saboda wannan kishi zai bayani amma ba ka zo ka yi bayani a madadin maƙaryaci ko mahaifi ba Allah ce wala takun lil kha'imin khasima kar ka yadda ka zamanto mai yin husuma mai ba da kariya ga mahaƙinta saboda ka wa'incan mutanen mahaƙinta ne ba musulunci gaskiya ba ne suna maganar musulunci amma akwai munafiki tattare da su kuma karkai duk kasance tare da su kai ba ma haka ba sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaghfirillah nemi gafarar Allah tsayawa da kai gaban jama'a ka ba da tsarki ka tsarkake wannan mutumin shi kadai ma wannan kuskure ne don haka ya ce manzon Allah wastaghfirillah nemi gafarar Allah idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wata magana a gaban jama'a akan wani mutum alhali ba da ganganci yayi ba yaudararsa aka yi amma Allah ya ce masa wastaghfirillah nemi gafarar Allah to ina da mu kuma idan muka aikata ganganci muka faɗi abun da wani sa'in ka san ma mutumin ba gaskiya yake ba amma ku so da dangin kare ko kuma a dan uwan kare ko kuma ka tsaya kai da fata wai ku sai kun ci nasara akan wannan abu wani za ki goji su ba za su yi kunya ba kai akwai wanda zai iya cewa da kunyar lahira da kunyar duniya wanda kunyar lahira saboda mai cikin lahira mu bai imani da ita ba shi kai ka faɗin haka da mutum ya yi imani da lahira ya san cewa duniya wallahi ba komai ba ce duniya ba komai ba ce bata kai komai ba a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to zaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar da ya faɗa akan wancan mutumin kuma sai da aka yaudare shi da cewa mu musulmai ne gidanmu gidan musulunci ne amma an zo ana so a shafa mana kashin kaji zaka muke so ka bayyana wa jama'a ya rasulullah gaskiyar lamari shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gama samu kayan a hannun wannan mutumin ba saboda haka sai ta je je kar a jeje su da maganar da ba ta tabbata ba Allah ya ce ina maganar ba haka ba ne yadda magana take shine su waɗannan mutanen munafukai ne zaka mun so kar maka littafi ne don kai hukunci da gaskiya ba ka fi son zuciya ba manzon Allah ake gaya wannan magana a ƙarshe aka ce masa wala tukulli khaimina khasima sannan aka sake ce masa wastaghfirillah nemi gafarar Allah inna Allah kana ghafurar rahima lalle Allah bai fice sarki ya kasance mai gafara ne mai jin kai ma'ara Allah ya gafarta maka ya ji kanka ya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun da kai ba bisa ganganci kai shi ba bisa kuskure ne da yaudara aka yaudare ka Allah ya yafe maka ya gafarta maka Allah ce wala tujadil anil ladina yaftanuna anfusahum kar ka sake ya kai manzon Allah wala tujadil anil ladina yaftanuna anfusahum kar ka sake in kai daura ne a yau kaji wannan labari ne kar ka sake inda ka kasance kana tsayawa wa mutane alhali sun sata ko sun yi handama ko sun danne filin da ba nasu ba ko gidan da ba nasu ba ko dukiyar da ba tasu ba kar ka sake wala ta kullin kha'inina khasima kuma wala tujadil ani alladhina yaftanuna anfusahum kar ka sake ya kai lauya in kai lauya musulmi ne kar ka sake sake layi in ka sake layi kar ka alqur'ani wallahi fir da lauyan jinka saboda haka muke yi tsoron Allah akan wannan Allah ce wala tujadil ani alladhina yaftanuna anfusahum kar ka yadda ka sake daga yau kar ka tsaya ka yi mujadala mana ka tsayawa alladhina yaftanuna anfusahum waɗanda suke ha'intan kansu sun san sun yi sata ɗan uwansu ya sato sun dafa abincin sun ci amma suka je suka yi ha'inci sun yi ƙarya a gaban ka sun ci abincin kuma sun yi sata sannan sun je sun jefa kuma a gidan wani don su jefa laifi gare shi laifuka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yawanci duk wanda ya san cewa ya yi laifi da farko kuma sai yake kokarin ya hana cewa bai yi wannan laifin ba to ba zai taɓa yiwuwa ba sai ya yi ƙarere ɗaya bayan ɗaya kuma yawanci ya faɗa hatsarin da ya wuce ma wanda ya yi da da sata kawai suka tsaya cewa sun yi da wannan sata ɗin da ya shi a kan su yi ƙarya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalu wa sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ƙarya sai ga Allah yana kunyata su yana saukar da ayoyi tun shekara dubu da wani abu aka yi wannan abun yau gashi an kuna karanta mun san cewa su munafukai ne wannan magana me kai wannan walaƙanci me kai wannan kaskanci ila yau kiyamati in ka karanta alqur'ani ka san cewa su munafukai ne da tsayawa suka yi tun farko ba su yi wannan hayaniyan ba ba su yi wannan dabarbarun ba to da Allah ya kutar da su wasu da Allah ya fi su Allah ce wala tujadil ani alladhina yaftanuna anfusahum kar kai ka tsaya kana jayayya kawai kana ba da kariya ga waɗanda suke ha'intar kansu inna Allah lallai Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbu man kana khawanan asima san san Allah bai son wanda ya kasance mai yawan ha'inci asiman kuma mai zulubi yayi zunubin sata yayi zunubin ƙarya yayi zunubin yaudara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zunubin shafa wa wani kashin kaji Allah baya bukatan wani asima ya zama ce mai yawan zunubi khawana mai yawan ha'inci Allah sai ya ambace su da masu yawan ha'inci aka kawo su yi ga tafsir ko kuma siga na mufa'ala wanda akai tafsirin sa khawanan kuma sannan asiman ana wani tafsiri saboda aka mai yawan jirbi mai yawan haɗinki Allah bai bukata Allah ce yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah suna neman tsura ga mutane ko kuma suna tsura ga mutane bisa abin da suke aikatawa wai don kar mutane su ga cewa zuriyar gidansu ta yi sata ko wani a cikin zuriyarsu ya yi sata su ji kunya a gurin mutane wanda ke kai su ga wancan aikin Allah ce yastakhfuna minan nas suna son su koye kansu daga mutane kar mutane su ce sun yi kaza wala yastakhfuna min Allah ba sa neman su koya abin da suke yi ba su ita su koya daga Allah suna koye da mutane ne amma ba su ita su koye wa Allah domin Allah yana ganin su abin da suke gabani Allah yana gani wa huwa ma'ahum Allah yana ganin su yana tare da su in yudayyituna ma la yarda min al-qawl lokacin da suka yi dare suka ini cikin dare ma'ana suka kuye cikin dare yudayyituna ma la yarda min al-qawl sun kwana cikin kulle kullum maganar abin da Allah bai yarda da shi ba suna tafatin wannan sai a yanzu yanzu za mu yi kaza wannan ma ya kawo shawari wannan ma ya kawo shawari to suna yin wannan don su kare karya saboda da sun yi shi a goye cikin dare tare da cewa mutane ba su sani ba amma Allah ya sani domin Allah yana ganin su lokacin da suke yi babu wani abu da yake ɓoye a gurin Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillahi alladhi Allah tabaraka wa ta'ala godiya ta tabbata gare shi wanda yake la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama mana wani abu baya kura gare shi ko abu a ƙasa yake ko abu a sama yake bai sai kuya a gurin Allah ba abinda kake ganin shi nesa a kusa yake a gurin Allah abinda kake ganin shi cikin duhu Allah tabaraka wa ta'ala a haske yake ganin sa abinda kake ganin sa a koye a sarari yake a gurin Allah komai kawai yi yake a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala an yara fi mulkihi ma la yuri ya ɗaukaka ya fi ƙarfin ya ga abin da baya son su mulkin komai yake daidai ne gare shi babu duhu ga Allah babu haske yawa ga Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abin da ya gagari Allah babu sanyi da ya gagari Allah babu zafi da ya damu Allah babu wani abu da ya gagari Allah cikin mulkin Allah kai komai cikin mulkin Allah yake tafiya za ka yi tasfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahu idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl jewa daga cikin mutane a yau mun zafi irin wannan aiki sai ka ga mutum yana son kar mutane su gan shi yana kaza in mutane suka gan shi sai ka ga ya ji kunya amma ya san cewa Allah yana ganin sa ba ya san cewa Allah yana ganin wani za ka gaji yana ganin ki sai shafa na ikula wani za ka gaji yana zukar taba wai shi dan jami'a ne Allah ya kiyaye amma yana ganin wani mutum sai ka gaji ba sai ta ya taka ya tsaya a kan amma ya mutu cewa Allah tabaraka ta'ala yana ganin sa ai duk abun da za ka yi to kar ma din ka zo ka fasa saboda me ganin wani ka fasa kare rena Allah ne tabaraka ta'ala da fa kana yin abu a fili Allah yana ganin ka ka kuye cikin duhu ka shiga cikin dare ko mutum ya shiga cikin dare ko ya kuye da wata mata ya yi shatanci da ita a koye zai suna fitowa ya ce ita ta yi jam shi ya yi jam kar wani ya gan su a hanya wai in wani ya gan su ne jikin sai ɗaurawa saboda ne kare ne na Allah tabaraka ta'ala ai in ya mutum ya riga ya zo idan sai ya kauce ya san cewa zai yi abun da Allah yana gani bai ci kunyarsa ba to shi ne na kawai ya yi abun a gaban kowa zalam ta sa fasna mashi in dai mutum bai ci kunya kunyar Allah da farko to mutum ya yi abun da ya ga dama kawai saboda haka yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahu idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl to abun da su kulla Allah ya sani suka zo suka fuyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa kana Allah Allah ya kasance bima ya'maluna muhita Allah ya kasance ya ne kewayewa ne game da abin da suke aikatawa ilimin ya kewaye komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da ilimin sa babu abin da yake buya gare shi me da ce ba wani a cikin mu ya kuye da wani aiki na lalata ko na asha ko na sata ko na hannu da dukiyar mutane wani za ka ga abin da zai yi kawai shi ne ya handa da dukiyar mutane saboda an ba shi wani matsayi amma in mutanen sun zo sai ya fito kamar ba shi ba to da ka shi ne a cikin manya-manyan kaya mutum ne kamar mutum amma ba mutum ba saboda baya shi sunan Allah tabaraka wa ta'ala sannan yana kuya wa mutane kar su gane cewa ya yi ta'azzanci a kan dukiyar su to da ka shi ga kai jama'ar mu ma a nan yawanci mun je da baƙin kunya yawanci wani za ka ga a fili ma yake fata ce kawo mu raba kuma ya daina jin ma tsoron mutane kaga ya yi satar ya yi abin da yake so na dukiyar mutane kuma sannan baya jin kunyar mutane za ka ga an sace dukiyar talakawa a ƙasar nan an handale ta an bar su cikin wulaƙanci da mummunan rayuwa cikin mafiya yawan garuruwa da gidaje mutane ba sa cin abinci su koshi amma ana ɗiban miliyoyin kuɗaɗe filiyoyin kuɗaɗe wasu takaitattun mutane kawai suna jin daɗi da su a je asibiti ba magani a je yanayi gaba ɗaya ya ishi mutane amma wasu mutane suna nan suna handale dukiyar jama'a sun yi shiru a kanta kuma ba sa so a faɗa sannan suna koyar da mutane cewa su gaji wannan abu yastakhfuna minan nar wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahu idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl wafi munin abu shi ne su talakawan wajen su koma suna fadon cigaba ita mutane abin da yake ba da muni kenan in mutum ya zaɓi zai handale dukiyarku zai ci dukiyarku ya wulaƙanta ku ya bar ku asibiti ba magani a ji zuwa babu gurin zama babu gini mai kyau babu gurin da za ku yi karatu mai kyau babu malamai babu ilimi babu ƙallin rubutu ma to ya zai kuma ana masa wani fadon shi a raba giran a ce ga 'yan majalisa ga abin da za a ba su an yi raba an bayar kun san cewa an bayar miliyoyin kuɗi ba ku gani ba a yi komai da shi ba cikin kuma yin mutum yanzu sai ku zo kuna gudu da kafa yana cikin mota kuma ku je ku faɗi a gabansa kuna ce masa an yi ayyuka an yi wane ne da ya mun lago ni kuɗi lago na subhanallah so da kuka wani kanta kanku da kanku kuka zaman to ba komai ba kuka zaman to ba ku da zuciya wa'azi sai mun je gurin malamu wata wa'azi duk yin jinan da ake tare irin mutane ya fi aka zuwa ake musu wa'azi sai in tsallake ko sai an je gurin malamu wata wa'azi yana kwanci a falonsa in je masa wa'azi shi wa ba zai je ya zuwa ba ko ba zai kasa da isa ba su wani aka irin wa'in na abubuwa ya kamata mutane a Najeriya mu muka walakanta kanmu da kanmu talakawa sun zama walakantar su da aka walakanta su aka sunye dukiyar su suka walakantar da kansu da kansu so ya kamata ya zama to kullum yana zuwa yana faduwa a gurin wanda ya cuce shi yana zuwa yana fadin shi a gurin wanda ke cuce shi kan sai baka yi ibada isasshiya ba baka samu kuɗi ya yace ka ba baka samu magani ya isasshe ba baka samu abin da ya kamata ba sannan baka da amfani ka kasa amfanar kanka ka kasa amfanar iyayenka ka kasa zama mai zuciya kana cewa wani sai ya yi kai ba za ka yi ba wani ya wuce a mota cikin AC ne sai ka yi kun san ba za ka ce sai na yi ba yana gani ya tije cewa sai na yi ba ka yi kai kawai ka ce sai ya yi ɗan sa ba ya zo ya yi shi ma ɗan sa sai ya yi sai ku da ƴaƴanku da kakanninku da sauransu da jikokinku mu kuma ala ba ku mu samu me yasa ala ba mu mu ba ku mana me yasa za ka ce ala ba ku mu samu ka ce ala ba mu mu ba ku don ya wuce da yadda shi kenan sai ka ce masa ala ba ku mu samu arzikin ba a hannun Allah tabaraka wataala yake ba ko da ka Allah ya ba ka arziki shi ma ya zo da yadda saka ba shi ka ga idan shan ruwa nan ga yadda ka shan ruwa yawa wani ya ga idan shan ruwa alhamdulillah dan kwana ne ya so ne a cikin musulunci watakila yana bukatar lada ni kuma sai an nuna nan zamu na sai ga yadda shan ruwa ya zo a guda amma shi kai kai kawai kullum mutum ce zuciya ba ka da amfani kenan ba ka da abin da za ka yi a cikin ba ka da abin da za ka yi wa'in su kira ka kawai kai kullum ka kashe ka san baka zama amfani kanka ba saboda haka yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah yawa daga cikin mutanen mu a yau haka muke yawa daga cikin rayuwar mu a yau muna kuya ne kawai kar mutane su gani mu ji kunya amma Allah tabaraka wa ta'ala yana gani wallahi naira daya in muka ha'inci juna mu a kanta aka daka kuɗi ka kai sako kar ka ha'inci naira daya a ciki ranar tashin alkiyama sai ka ji kunya bainal awwalina wal akhirin in baka tuba ka mai da wannan naira da ita ba sura kar ka zama mai saka kar ka zama tsira alhali kai musulmi kar ka zama kullum abun wani shi ke baka sha'awa abun kai baka sha'awa iyana ka ta hakura da shi abun da Allah ya baka ka nemi Allah ya masa albarka komin karancin sa in Allah ya masa albarka wallahi ka huta sai ka ga duk abun da ba za ka iya da kazo Allah ya iya maka shi kuma za ka same shi kuma za ka ji daɗi ka samu nutsuwa ka yi ibada ka zama to ka haɗu da Allah lafiya ka rabu Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu yastakhfuna min an-nas wa la yastakhfuna min Allah insha Allah nan zamu saki gobe in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai haka mu daina koyi ayyukan asha a ore muna bayyana cewa mu mutane kirki ne a cikin duk da cewa wani sai duka mu masu zulumi ne ko muna kurakure amma Allah yana rufe mana kurakuren mu in Allah ya rufa maka to da ya dace maka zo ka bayyana yanzu ka gani ba wanda ya san kurakurai na to ba zan zo in ta ce muku ina kurakurai ba yau sai sai ni ya sani Allah tabaraka ta'ala ya sani wasu da ya rufa ne ba ku sani ba eh kamar yadda Imam al-Qahtani yake cewa wallahi law alimu kadhiha sarira la abassalamu alayya man yabqa li ya mutane sun san wani da yake cikin sirri na da wani ma in ga mutum da zai nasa sallama ba to saboda haka mu kula da wa'annan abubuwa din mu kiyaye a ka'idoji da Allah tabaraka ta'ala yake mu tsaya akan su mu tsaya akan su abinda Allah ya hana mu bari abinda Allah tabaraka ta'ala yake ayi a haikata gurgurdan din da za a yi wannan wata mai albarka a cikin da addu'o'i na alkhairi muna fatan shugabanni wanda suke da adalci da rufin adalci Allah ya taimake su ya karfafe su waɗanda suke rufin hanjali dukiyar talakawa su kuma Allah ya juya su ya kaddantar da su ya kawo mana na kwarai waɗanda suke rufin gyara da ayyuka na alkhairi Allah tabaraka ta'ala ya karfafe su akan adalcin da suke Allahu ta'ala ya mu kuma Allah ya ba mu zuciya ta kwarai masu tsayuwa a kan kafafunsu masu tsananin tawakkali ga Allah tabaraka ta'ala Allah ya taimake mu akan haka wallahu ta'ala
duk لا تجد أن يكون هذا الشيء لا تجد لا تجد لا تجد لا تجد